Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau ranar Alhamis 11 ga watan Yuni shekarar 2020. Sarfil Hashim Gumel ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin ga muku wannan shirin. A cikin shirin za ku ci shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya amince da tsarin yaki da masu fyaɗe a Najeriya. Haka kuma gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Zulum ya dadantawa mutanen ƙauyen Fatuma Kolumbi bisa harin ta'addanci da aka kai musu wanda ya sanadiyar rayuka 81. Muna ɗauke da rahoto na musamman kan zargin cin zarafin da jami'an tsaro suke dangane da annobar COVID-19. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga Najeriya. Amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Ma'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ga cikakkun labaran duniya. Alƙalimin Amurka na masu ɗauke da cutar coronavirus ya zarce miliyan 2 bisa ga alƙalimin da jami'ar Johns Hopkins ta wallafa a shafinta na yanar gizo a yau Alhamis. Mutane miliyan 2.464 ne a Amurka aka tabbatar sun kamu da COVID-19, sannan mutane 112,922 ne suka mutu, inda ta ci gaba da kasancewa kan gaba da adadin kamuwa da kuma mace-mace sanadiyar annobar. Dr. Ashish Jha, daraktan cibiyar lafiya ta ƙasa da ƙasa ta Harvard a daren jiya Laraba, a wata hirar da ya yi da kafar CNN, ya yi hasashen cewa yawan mutuwa sakamakon annobar a ƙasar zai ninninka zuwa Satumba. Mafi yawancin 'yan Amurka ba sa ra'ayin ci gaba da kullen gida. Kana Dr. Jha ya ce, na fahimci cewa a shirye mutane suke su ci gaba da rayuwa da ƙwayar cutar. Abin da haka ke nufi shine Amurkawa tsakanin 800 zuwa 1,000 za su rika mutuwa a kulli yaumin. Yayin da jihohi 21 suka samu karuwar masu kamuwa da COVID-19 cikin wannan makon, wanda akasarinsu suka kasance a kudu maso yammacin jihohin Arizona, New Mexico, Texas da Utah, karuwar ta biyo bayan sassauta dokar zirga-zirga a sanadiyar coronavirus a 'yan makonnin nan, ciki har da bukin ranar karrama mazan jiya wanda kan gabaci lokacin hutun sama. Waɗannan sabbin alƙaluma sun sanya jami'an lafiya a California soke wani bukin da aka saba kowace shekara na waƙe-waƙe, raye-raye da zane-zane wanda aka saba yi a Oktoba. Yayin da 'yan Burundi suke jimaman mutuwar shugaba Pierre Nkurunziza a ranar Talata, an fara binciken shugabancinsa a lokacin annobar coronavirus. A hukumance an bayyana cewa bugun zuciya ne ya yi sanadin mutuwar Nkurunziza, sai dai kuma mutane da dama suna raɗaɗin cewa COVID-19 ne ya harbe shi, biyo bayan rahotannin da ke nuni da cewa an garzaya da mai ɗakinsa Kenya don mata maganin cutar. Yayin da cutar take yaduwa a Afirka, Nkurunziza ya nuna turjiya kan batun sanya dokar kulle, ya bari an ci gaba da kasuwanci, manyan taruka kamar na wasanni. Kana aka gudanar da zaben ƙasa a ranar 20 ga watan Mayu. Ya kori wakilin WHO da wasu ƙwararru kan harkokin lafiya su uku da ke kula da yadda ake ɗaukar matakai kan cutar. Kana gwamnatinsa ta nace akan cewa addinin ƙasar na Kiristanci zai ceci ƙasar. Burundi ta barranta domin ƙasa ce da ta sanya Allah a kan gaba, a cewar wani mai magana da yawun shugaban Jean-Claude Karerwa. A faɗin nahiyar, annobar coronavirus na bayyana tsarin shugabanci daban-daban, inda wasu shugabanni suke tunkarar matsalar, a yayin da wasu kuwa ba sa cewa komai, ko ma su yaɗa bayanan da ba daidai ba. Ana sa ran cewa shugaban Amurka Donald Trump zai gana da shugabannin addinai, jami'an tsaro da masu ƙananan sana'o'i a yau Alhamis a birnin Dallas, yayin da yake duba yiwuwar ɗaukar matakai akan zanga-zangar da aka yi a faɗin ƙasar da ya biyo bayan mutuwar ba'amurkan nan baƙar fata George Floyd. Bayanai daga fadar White House sun nuna cewa za a duba yadda za a warware matsalolin wariya da batutuwan da suka shafi tarihin tattalin arziki, lafiya da shari'a tsakanin al'ummomi a Amurka. Mai magana da yawun fadar White House, Kyle McEnany, ta sanar da manema labarai a jiya Laraba cewa gaba ɗaya da mahukunta da ɓangaren shugaban ƙasa suna duba yiwuwar ɗaukar matakai da nan ba da jimawa ba za su aiwatar. Bukata ɗaya da Trump baya goyon bayanta ita ce canza dokar da take taimakawa baiwa jami'an tsaro kariya daga fuskantar tuhumar cin zarafin jama'a a kotu. Shugabannin majalisar wakilai mai rinjayen 'yan Democrats na gyaran fuska akan ka'idojin aikin 'yan sanda wanda zai ƙara bada damar zartas da hukunci akan 'yan sanda kana a kafa wata rijista da za a iya bibiyar halin 'yan sanda da suka aikata ba daidai ba domin kawo ƙarshen cin zarafi a faɗin ƙasar. Majalisar dattijai mai rinjayen 'yan Republicans su ma suna aiki akan wata gyara kana ana sa ran kwamitin shari'ar majalisar zai yi zama a kai a makon gobe. Kwamitin shari'ar majalisar wakilai a jiya ya yi zama inda ɗan uwan Floyd Filonise ya buƙaci 'yan majalisar su yi dokar da za ta haramta wa 'yan sanda yin amfani da ƙarfin tsiya. Daga ƙarshe kasuwannin hannayen jari na duniya a yau sun yi tarkitowa bayan shugaban baitulmalin Amurka ya fidda tsammanin farfadowar tattalin arziki cikin sauri bayan annobar COVID-19 ta kawo. Hannayen jari a Tokyo, Hong Kong da Sydney sun tafka babbar asara a ƙarshen zangon hada-hadar kasuwanci inda Nikkei ya yi asarar kaso 2.8%. Hang Seng kuwa ya yi ƙasa da 2.2% sai S&P da ASX kuma suka yi asarar kaso 3 cikin 100. A wani wuri a Asiya, kamfanin Shanghai Composite ya yi asarar kashi 7%. Kamfanin Taiwan Sec kuwa ya rufe da raguwar kashi 1.5%. Inda Kospi da ke Seoul kuma ya yi asarar kashi 8%. Kamfanin Sussex da ke Mumbai ya yi asarar kashi 1.8% a hada-hadar kasuwanci da maraici. A can Turai kuma, kamfanin FTSE da ke London ya yi ƙasa da kashi 2.6%. Inda CAC 40 da ke Paris ya yi asarar kashi 3%. Sannan hannayen jarin kamfanin DAX da ke Frankfurt ya yi ƙasa da kashi 2.8% a hada-hadar kasuwanci da safiyar yau. Shugaban babban bankin Amurka Jerome Powell a jiya Laraba ya ce babban bankin ya yi hasashen rashin aikin yi zai yi ƙasa a Amurka da kashi 9.3% cikin 100 zuwa ƙarshen shekarar nan. Kana zuwa ƙarshen shekara mai zuwa zai yi ƙasa da kashi 6.5%. Powell ya ce ya kamata mahukunta su ɗau matakan da kai tsaye za su taimaka wa sana'o'i da mutanen da annobar ta shafe su. Kazalika, kasuwar mai ta kasance cikin rudani a yau Alhamis, inda aka saida ɗanyen mai akan $38.16 kowace ganga, wato ya yi ƙasa da maki 3.6%, yayin da ake saida ɗanyen man Brent a kasuwar duniya akan dalar Amurka $30.35 kowace ganga, wanda ke nufin ya yi ƙasa da maki 3.3%. Dukkanin kamfanonin Amurka sun yi ƙasa a hada-hadar kasuwancin hannayen jari, wanda alamu ke nuna cewa kasuwar Wall Street za ta buɗe kasuwanci cikin mummunar yanayi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. Shugaban Najeriya ya amince da tsarin yaƙi da masu fyaɗe a Najeriya musamman ganin cewar matsalar ta zama ruwan dare a ƙasar. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta amince da bukatar da ma'aikatar mata ta ƙasar ta gabatar na a fito da tsare-tsare masu tsananin gaske na ladabtar da masu laifin fyaɗe da yake neman zama ruwan dare a cikin Najeriya. Ministan sha'anin mata ta Najeriya Pauline Tallen ce ta bayyana wa manema labaru hakan, inda ta ce shugaban ƙasa ya ba da goyon bayansa da amincewarsa na ɗauki matakai na ladabtar da duk masu wannan mugun aiki hukunci mai ƙarfin gaske a daidai lokacin da kuma za a mayar da hankali akan hukumomin shari'a da tsaro, wato jami'an tsaro na 'yan sanda, domin tsara gudanar da shari'a ba tare da an samu matsala ba. Hajiya Sadatu Mahadi ita ce shugabar kungiyar RAPA, wato kungiyar nan mai kula da haƙoƙin mata ta Najeriya. Ta yi mun ƙarin haske da wannan ƙudurin da gwamnatin Tarayyar Najeriya ta amince za a aiwatar domin a yaƙi wannan matsalar, inda take cewa
kamar yadda muke faɗi kullum idan gwamnati ta ɗauki shugabanci akan al'amari to ya fi muhimmanci kuma tana da ita ƙarfin iko da za ta iya sa a yi ku a kai. Saboda haka godiya muke kuma muna fatar cewa sauran kuke-kuken da muka kawo ne da za a gyara al'amarin a samu sauƙi kuma a samu amincewa al'umma cewa su ma suna da gudunmuwa kuma sannan duk wanda ya wannan abu ya kamata a fitar shi a cikin al'umma kuma a yi mashi hukuncin tsanani.
To Hajiya, irin wannan bayani daban kuma bayani na shari'a su yi aikin da ya kamata kuma akan kari wani abu ne na daban. Me kike gani ya kamata a yi domin a yi matsin lambar cewa a yi wannan hukunci kuma da gaggawa akan kari kuma mai tsanani domin a magance matsalar fyaɗe a cikin Najeriya?
To, na farko dai shi ne ita kanta wadda aka yi makaɗe ta samu dama da kuma hurumin da za ta kai kukanta. Na biyu, wannan wuri kuma shi ne kullum farko shi ne ko ‘yan uwanta ko kuma wani wanda ke iya taimaka mata kamar mugun jini. Na biyu kuma, dan wani abun cilis ce an fara tun daga farko an fara da ɗan sanda. Su ‘yan sanda idan an kai wannan koke su ɗauke shi da muhimmanci, kada su je garin an ba ta laifi ke me yasa kika je wuri kaza ko kuma me yasa kika sa kaza. Na uku kuma, in an tafi asibiti dan dole sai an je asibiti. In an je asibiti su ma’aikatan asibiti su fahimci muhimmancin shaida da za su bada ta cewa an taɓa ta kuma ga abin da aka yi kuma ana da wani abu cikin nau’in jikin kila wanda ya mata wannan abu da sai ya amfani idan an zo neman shaida ga shari’a. Su kansu kotuna in an je wurinsu a yanzu kukan da muke yi. An ce ita wadda aka yi makaɗi sai ta kawo mutum ko uku ne sun ce sai sun ga an mata. To kuma kamar yadda kullum muke cewa ba burin gaya mai daɗi ke aikawa ba. To a samu yadda za a rage tsananin menene hujjar sai ta tabbatar da an mata. Zancen cewa sai ta kawo mutum uku. Mutane ma yanzu ko a makwance ne aka yi ko a cikin gida ne sai ka zama su ba da shaida babu.
Hajji Asaudatu Mahadi kenan da ya dafi shugabannin ƙungiyoyin kada haƙƙin mata ta Najeriya a tattauna da na yi da ita a Abuja. Umar Faruk Musa mu Amurka. Abuja, Nigeria.
A gaida Umar Faruk Musa, gwamnan jihar Borno, Farfesa Babagana Umar Azulum, ya jajanta mutanen ƙauyen Fatuma Kolamdi da ke ƙaramar hukumar Gobe da ke jihar Borno, sakamakon wani hari da ake zaton ‘ya’yan ƙungiyar Boko Haram ne suka kai musu, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 81. Haruna Dauda na ɗauke da wannan rahoto.
Gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Azulum ya ziyarci ƙauyen Fatima Kolamdi da ke ƙaramar hukumar Gubiyo a jihar Borno don jajantawa al'umman wannan ƙauye sakamakon wani hari da ake san cewa ‘yan ƙungiyar Boko Haram ne suka kai har suka yi sanadiyar mutuwar mutane 81. An dai kai wannan hari ne a ranar Talata tunda misalin ƙarfe 10 na safe da sai sun safe kusan awanni 6 wato har zuwa kusan ƙarfe 4. Waɗannan mahara na cikin karansu babu baka inda suka dinga buɗe wuta kan mai uwa da wabi kama daga bilalan mahari zuwa dabbobi. Rahotanni dai na nuni da cewa a cikin kwanaki 10 kaɗai an kai hare-hare har guda 19 a jihar Borno kawai wanda kuma ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da 100 da raunata wasu da dama wanda ko a jiya ma sai da aka kai wani hari kan hanyar Dambuwa inda aka ce ai sanadiyar mutuwar mutane 7 da ma kona wasu motocin. Wannan hari dai na ƙara zafafa ne tun lokacin da babban hafsan sojan ƙasar Najeriya Lieutenant General Yusuf Tukur Buratai ya shaida wa shugaban ƙasa cewa sun hallaka ‘yan ƙungiyar Boko Haram cikin watanni 2 da ya shirya arewa maso gabashin Nigeria fiye da 1,000.
You heard from the villagers that the total number of about 81 people were killed. It could be recalled that last year, exactly the same number, about the same number were killed in Gajiram. I think this time around it's the same people that came and killed this.
Gwamnan yace mun ji daga mutanen wannan ƙauyen cewa an kashe musu mutane fiye da 81 kuma idan za a iya tunawa ko a shekarar da ta gabata an kashe mutane kimanin adadin hakan a ƙaramar hukumar Ganzai kuma ina zaton cewa waɗannan su ne suka sace kashe waɗannan mutane. Wannan abin takaici ne.
The only possible option to end this massacre is to dislodge the insurgents from the shores of the Lake Chad. We have been advocating for this time for this thing for a long time.
Yace hanyar da za a kawo ƙarshen wannan matsala na hare-hare shi ne a tabbatar cewa an kawar da waɗannan mahara a yankin tafkin Chadi. Muna ta neman wannan dama tuntuni suna zuwa ne daga wuri mai nisa kuma muna ganin hanyoyin da za mu bi na kawo ƙarshen irin wannan hare-hare shi ne mu haɗa wasu ƙauyukan wuri guda wato mu haɗa ƙaramar ƙauye da babba don su kasance wuri guda inda kuma za a samar musu jami'an tsaro a cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Azulum. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan.
Walle walle wana ta dauke kama kariya kariya ne wagana gobe ba mu ne ba. Walle walle wana ta dauke kama
cin saka zan roka kaunar manzo ilahu sabo zan tafi
madalla. Yayin da jama'a ke kokawa game da annobar cutar coronavirus da ke halaka jama'a a fadin duniya, yanzu haka wata matsalar da ke tasowa ita ce batun cin zarafi da kuma tatsar da ake zargin jami'an tsaro da kuma wasu 'yan kotun tafi da gidanka musamman akan iyakun jihohi. Ibrahim Abdulaziz ya haɗo mana da wannan rahoton na musamman.
Yayin da jama'a ke kokawa game da annobar cutar coronavirus da ke mahalaka jama'a a faɗin duniya, yanzu haka wata matsalar da ke tasowa ita ce ta batun cin zarafi da kuma tatsar da ake zargin jami'an tsaro da kuma wasu 'yan kotun tafi da gidanka musamman akan iyakan jihohi. Kamar yadda ma bincike tabbatar, yanzu haka waɗannan jami'an tsaro da kuma wasu 'yan saka ne 'yan banga sun mai da shingayen da aka kafa tamkar shago inda matafiya da kuma direbobi kan ba da kuɗaɗe masu yawa kafin a bar su wuce, kuma da wuya kai tafiyar mintuna 5 zuwa 10 ba tare da samun irin waɗannan shingayen jami'an tsaron ba. Wai koya matafiya ke ji a yanzu ga da ta bakin wasu matafiya.
Kaga ni dai dubu uku na biya daga nan zuwa Jalingo. Na tambayi direba kuma me yasa ba za su rage mana ba, wai yayi an hana su ɗaukan mutum uku, yan sun ɗauki mutum uku za a kama su kuma za su biya kuɗi, kuma ba wai ba halin su rage. Kaga dole ne sai mu biya tunda muna son mu je gida.
Kuɗin mota daga Jalingo zuwa Yola naira 3000 muka biya. Sun ki rage mana, sun ce doka da aka ba su ɗauka mutum biyu ne a baya mutum ɗaya a gaba. Shikanin ka kuɗin motan kuma duda ninkin kuɗin mota da aka yi jami'an tsaro na ɗan tsare suna karɓar na goro a hannu saboda an hana shiga daga jiha zuwa jiha. Yanzu haka idan ka je mashigan gari zuwa jiha za ka ga jami'an tsaro na cike, to sai su tsaye da muwa mota su je su yi kiliyarin kansu tukunna kafin nan sai su sake dawowa mu tafi.
Don bincikan wannan lamari ya sa haɗakar wasu 'yan jarida da kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin bani Adam yin shigan burtu ga ma da ta bakin wani ɗan rajin kare haƙƙin ɗan Adam da suka tura jami'ansu.
A farko dai sunana Comrade Gambo Dawud, ɗaya daga cikin shugabannin kare haƙƙin ɗan Adam na Arewa Shimashi Gabas. Mun samu rahotanni da yawa wanda mun ture wakilaimu, ma'aikatanmu sun bincika sun tabbatar mana yanda jami'an tsaro suke takurawa bayan Allah, suke takurawa direbobi akan hanya kawai daga nan zuwa nan kawai zaka samu checkpoint sama da 100. In ka lura ma aksarin da muka tura jami'an mu su je gurin direbobi su tambaya me yasa kuɗin moto kaman daga nan zuwa Garba Chedin da ake daukawa naira 500 yanzu sai ka biya naira 800,200 har tukunnan su dauke ka. Sai suka tabbatar mana akan cewa ai a cikin naira 700,800 zuwa 1,000 da suke karba din kafin su isa can Garba Chedin kuɗin ya kare kan hanya. Sai muka yi amfani da wasu wakilai mu su je su biya kuɗi su shiga mota su tafi kaman za su yi tafiya. Tabbas sai za ka samu jami'an tsaro duk kowane gurin da suka je sai sun biya kuɗi naira 200, naira 500, wani gurin ma in kama irin masu cewa mobile court din nan ko to je ka da gidanka din nan suna biya kuɗin da yake tara naira 500. To amma a fahimtar mu wannan ba daidai bane. In matsalan cewa takaita zirga-zirgan da doka da gwamnati ta sa, in har ya kasance haka ai bai kamata ana musgunawa direbobi da sauran bayin Allah bane, a'a da sai a tsaya kan dokan tsantsa za a yi shi.
Sakamakon wannan dokoki da aka kafa na rage cunkoso a mota, yanzu haka ma tuni kuɗin mota ya tashin goron zabi a wasu jihohi.
An hana interstate kowa ya sani gwamnati ta hana, sai dai wajen local government za a iya zuwa Mubi, Jada Ganye da su Mayo Balwa. Da Mayo ana zuwa 400, Jadas Ganye 1,200. Yanzu kuma kaga gwamnati ta sa doka ba son matsi, ana son tazara tsakanin jama'a saboda wannan ciwon. Yanzu Ganye ana ɗauka 1,500 ne mutum uku ne a mota, ɗaya a gaba uku a biyu a baya mutum uku. Mayo ɗaya a gaba uku a baya shi ma 500 tare shi da kowa da yana complain ba kuɗi. In ka duba yanayin tashin maga motoci yanzu ba masu tafe-tafe saboda wannan ciwon ya karya tattalin arzikin ƙasa gaba ɗaya. Manyan mu National Union sun ba mu doka mu ƙanana masu lodi interstate babu, mu taka mu sa mutane uku ko huda moto babu iya kaida da suka bamu mutum uku daya gaba biyu a baya muna kira ga gwamnati yanda yake kokari ga kwanan bayan zuwa su yi mana feshin corona nan to muna godewa gwamnati da wannan taimakon da ta mana sanan kira namu dukkan mu dai ba gwamnati ba ta talakawa da kowa a tsaya da roƙon Allah Allah ya kawo mana saukin wannan ciwo
to sai dai kuma a hukullun jami'an tsaro kamar musanta irin waɗannan zarge-zargen na cin zarafi ko kuma karban na goro hannun jama'a DSP Suleiman Yahanguroje da ke zama kakakin na 'yan sandan jihar Adamawa ya ce idan ɓera na da sata aiko daddawa na da wari.
A Ibrahim Abdulaziz a zahirin gaskiya rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa muna nan muna ta yin kokarin domin tabbatar ma al'umma cewa kowa yana da haƙƙi game da tabbatar da doka sannan kuma karɓar na goro ko cin hanci da wanda ya bayar da wanda kuma ya karɓa dukansu uwa ɗaya uba ɗaya kuma duk wanda ya yi ya aikata laifi wanda ya saba ma doka kuma a kullu yaumin a shirye muke domin mu gudanar da bincike akan wanda ya karba da wanda ya bayar domin mu gurfanar da su gaban kotu. Na biyu yana da kyau mutane su fahimci cewa rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa sun taka rawan gani domin hana yaduwa wannan cuta a nan jihar Adamawa shi yasa sun lashi takobi suka rufe iyakoki su hana mutane shiga da fita kuma sanin kowa ne yau a jihar a nan Adamawa tana cikin jihohi wanda wannan cuta ba ta yi yawa ba wannan kuma abu ne wanda ya zama tilas a jinjina ma jami'an tsaro irin matakan da suka dauka sun lashi takobi su ne a gaba su suke fadakar da mutane su suke yin patrol dare da rana su suke kama da suke bijire ma wayannan gaba daya wayannan kuma mutanen Adamawa za su zama sheda
ita ma dai a nata bangaren rundunar 'yan sandan jihar Taraba ta bakin kakakinta DSP David Misal tace za ta binciki wannan zargi da ake wa 'yan sandan jihar to amma kuma akwai wani hanzarin da ba gudu ba
yawanci idan ma haka na faruwa ban iso wajen mu ba kuma kila su wadanda suna tuhuma haka musu haka idan dai haka ne ba su iya sun je wajen mu ba su san sun karya doka kaga wannan abu ne wanda dole sai mun sa bayanai na kwarai a wajen da aka zo kuma wani lokaci sai su tafi wajen yan jarida cewa ga abin da za a su maimakon su zo wajen mu to dai ka ba su shawara kamar shi da yan sanda ko kansa ya bude yana nan muna jira duk wanda ya kawo shega abin da yan sanda ya yi a matakin da ke daukawa muna jira su ne ko za mu kuma kudin shi da yan sanda zai saurare su.
Yayin da ko jama'a ke ci gaba da kokawa game da matsalolin da annobar coronavirus ta jawo yanzu dai wasu a iya cewa kakansu ce ta yanke saka. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Assalamu alaikum masoya harkokin labarin wasanni wannan mako zamu kawo muku fashin baki ne daga masana a fannin kwallon kafa da kuma dangan boxing. A fagen kwallon kafa hukumar kwallon kafa ta NFF ta ce za ta yi amfani da dalar Amurka miliyan 1 daga cikin kudaden da hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA ta raba wa kasashen duniya a matsayin tallafi sabili da cutar coronavirus ciki har da Najeriya don ta biya mai koyar da kungiyar kwallon kafa na mata wato Super Falcons. Akan wannan batu na tuntubi tsohon sakataren hukumar kwallon kafa a Najeriya Alhaji Sani Ahmed Toro.
Game da kudin da hukumar kwallon kafa ta duniya ta tura hukumar kwallon kafa ta kasashe na faɗi ra'ayina a Najeriya na ce lalle shugaban kasa ko ofishinsa lalle su sa ido a kan yadda za a kashe wannan kudade. To abu ya yi shiru yanzu sai kuma aka wayi gari su hukumar wasan kwallon kafa ta Najeriya ta ce za ta ɗauki kudin din haka ne ta ce za ta ɗauki wannan kudin ta bawa ga horar da wasan kwallon kafa na mata. To ai wannan ba daidai ba ne saboda haka wannan abu ne dai abun mamaki ne ma yanzu a ce za a ɗauki kudi bayan ga hanyoyin da za su samu wannan kudin su biya mai horar da wasan kwallon kafa. Mai amfanin kamfanoni da suke tare da su me yasa ba za su nemi wannan kudin ba me yasa ba ni tadin da ke yi ainihin club din na Najeriya me aka musu har yau akan wannan kudi ta su ne abin ya shafa su da ƴan kwallon su an yi yanzu ma'ana ta kokarin ma wasan league din da aka ce an yi za a rusa da gaba daya sake daga farko. To kaga ya wahala gwamnatoci da suke da club din nan ai sun wahala yanzu sai sun sake samun wannan kudi
kenan wato inda ba a samu wannan kuɗi ba na tallafi daga hukumar kwallon ƙafa ta duniya to ya kenan shin tsarin biyan ma dama kuɗi ne ake nema daga ƙasan waje ko kuma dai a nan Najeriya ne ake
nema? A Najeriya ake nema. Kamfanoni amfanin kamfanoni kuna harka da su kenan. Su ba ku su dauki nauyin me za su yi, shin za su dauki nauyin mai horar da kwallon ƙafa na maza ne ko na mata? Ai duk shi ake wayan abubuwa.
Idan muka leƙa fagen dambin boxing kuwa ana shirin yin gumurzu ne tsakanin mai rike da kambin duniya wato Anthony Joshua dan Najeriya da kuma Tyson Fury. Shi dai wannan karan battan shi ne aka sawa ido mai fashin baki Shehu Usman ya yi fashin baki a kai.
Abinda mabuta wasan dambin boxing suka dade suna jira bisa ga duk alamu dai zai faru. Saboda Anthony Joshua wanda yake da kambin majiyan nauyi na duniya da kuma Tyson Fury wanda yake kalubalantar karbar wannan kambo daga hannun shi Anthony Joshua. Wato wannan karan batta din ya kan kamu. Saboda shi kan shi Anthony Joshua ya ce ya sha alwashin cewa eh lallai in dai har aka ajiye wato ladar wannan karan batta na kan miliyan 6 da rabi kan fa.
Na kasar India.
Ba ma dala na Amurka ba.
Eh.
Yace in har aka ajiye sa a kasa to shi zai shiga kuma in dai kamar yadda aka ce saboda cutar coronavirus za a yi to wannan karan batta ba tare da ma yan kallo ba. Shi ya yadda zai shiga. Karan battan wanda ake ma lakani da cewa shi ne dambin boxing wanda kasar Birtaniya ba ta taɓa ganin irin sa ba a tarihi shi ne zai faru. Shin shi Anthony Joshua zai rike abinsa ne ko kuma Tyson Fury zai kwace shi daga hannun zai kwace kambun kenan daga hannun shi Anthony Joshua?
Abdulrahman Muhammad Murya, Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Gai da Abdulrahman Muhammad da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Kasafiwa a takaice. Bisa ga alƙalamin da Jami'ar John Hopkins ta wallafa a shafinta na yanar gizo a yau Alhamis, mutane miliyan 2.64 ne a Amurka aka tabbatar sun kamu da COVID-19, sannan mutane 112,924 ne suka mutu, inda ta ci gaba da kasancewa kan gaba a adadin kamuwa da kuma mace-mace sanadiyar annobar. Dr. Ashish Jha, Daraktan Cibiyar Lafiya ta Ƙasa da Ƙasa ta Harvard, a daren jiya Laraba a wata hirar da ya yi da kafar CNN, ya yi hasashen cewa yawan mutuwa sakamakon annobar a ƙasar zai ninninka zuwa Satumba. Mafi yawancin 'yan Amurka ba su ra'ayin ci gaba da kullen gida kana. Dr. Jha ya ce, na fahimci cewa a shirye mutane suke su ci gaba da rayuwa da ƙwayar cutar. Abin da haka ke nufi shi ne Amurkawa tsakanin 800 zuwa 1,000 za su riƙa mutuwa a kulli yaumin. Yayin da 'yan Burundi suke jimamin mutuwar shugaba Pierre Nkurunziza a ranar Talata, an fara binciken shugabancinsa a lokacin annobar coronavirus. A hukumance an bayyana cewa bugun zuciya ya yi sanadin mutuwar Nkurunziza, sai dai kuma mutane da dama suna raɗe-raɗin cewa COVID-19 ne ya harbe shi, biyo bayan rahotanni da ke nuni da cewa an garzaya da mai ɗakin sa Kenya da mata maganin cutar. Ana sa ran cewa shugaban Amurka Donald Trump sai gana da shugabannin addinai, jami'an tsaro da masu ƙananan sana'o'i a yau Alhamis a birnin Dallas, yayin da yake duba yiwuwar ɗaukar matakai akan zanga-zangar da ake yi a faɗin ƙasar da ya biyo bayan mutuwar ba'amurken nan baƙar fata George Floyd. Bayanai daga fadar White House sun nuna cewa za a duba yadda za a warware matsalolin wariya da batutuwan da suka shafi tarihin tattalin arziki, lafiya da shari'a tsakanin al'ummomi a Amurka. Mai magana da yawun fadar White House Kale Makanani ta sanar da manema labarai a jiya Laraba cewa gaba ɗaya da mahukunta da ɓangaren shugaban ƙasa suna duba yiwuwar ɗaukar matakai da nan ba da jimawa ba za su aiwatar. Kasuwannin hannayen jari na duniya a yau sun yi ta rikitowa bayan shugaban baitul malin Amurka ya fidda tsammanin farfadowar tattalin arziki cikin sauri bayan annobar COVID-19 ta kau. Hannayen jari a Tokyo, Hong Kong da Sydney sun tafka babbar asara a ƙarshen zangon hada-hadar kasuwanci, inda Nikkei ya yi asarar kaso 2.8, Hang Seng kuwa ya yi ƙasa da kaso 2.2, sai S&P da ASX kuma suka yi asarar kaso 3%.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku dosa abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta yana gabatar da shirin da kuma Julie Lerner Scrisham wadda ta bada umarni da ma injiniyanmu na yau, Nisar fili hashin gumin daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.